Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lakum wa barakatuhuma barakallahu lakum wa sadwa wa nashir nam nam majlisullah zaman. Shirin majlisullah mai shiri ne da yake zuwa mai sauraro kai tsaye daga wannan kafa ta DITV da ake rediwa ko cikin lalle. Kuma kamar yadda muka ambata a wancan mako da ya gabata, yau muna tare da Dr. Kabir Asgar wanda zamu daura akan mawdu'in da malam ya so mu tattauna mana, wato magana akan zakka. Saboda yanayin lokaci zamu je kai tsaye. Ya Dr. Assalamu alaikum.
Barakallahu alaikum sa'a.
Barka da shigowa.
An tashi lafiya.
Alhamdulillah.
Ya ayyuka ya sanyi sanyi.
Alhamdulillah.
Masha Allah.
Sharɗan zakka nan muka tsaya.
Na'am.
Shin zakkan nan da aka ambata ayoyi da hadisai da aqwalul ulama.
Na'am.
Akwai wani sharɗa ne da shari'a ya wajjaha mutane akai cewa ga sharɗan da za a kiyaye wajen zakka.
نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه باين حكا يوم مساء البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى سادوا دكوتا ورن انتشامي البركة تا الهيري ريلو دي كنا زاريا اتكي ورن جرنجيا تا شري شري غمدى زكا غام ايشا ورن شيني درسي نبيوكي ان شاء الله to kamar yadda ka ambata alaga ta malam akwai sharuɗa da malamai suka zazzakulo daga cikin nassoshin shari'a waɗanda dole sai sun tabbata su wannan sharuɗan sannan ya zama na cewa akwai zakka a dukiya sharadi na farko shine al-islam ya zama shi mamallakin dukiyar musulmi ne da ka ba a karban zakka daga dukiyar wanda ba musulmi ba koda yana zaune a ƙasashen musulmai sai dai ya biya haraji na jizya ko wani abu da aka yanka masa sakamakon shige da fice da yake ko kasuwanci ko zama a ƙasashen musulmai amma dai musulmi shine yake biyan yake bayar da zakka naka sharadi na farko shine zama wanda zai bada zakkan wanda ya mallaki duke ya zama musulmi ne sharadi na biyu shine al-hurriya ya zama da ne ba bawa ba bawa bai da yancin akan dukiyarsa bala tana ya fidda zakka akan ta mai gidansa shike da tasarrufi akan dukiyarsa sai kuma sharadi na gaba shine wato mallakan nisabi ya zama dukiyar abinda aka mallaka ya kai nisabi wato nisabin nan shine kima da ake wa dukiya ita dukiya ayn ko dukiya wato aka ce ayn suna nufin cash kenan ko da Hausa ko da Turanci tsabar kuɗi ko kuma idan kayan noma ne ya zama shi ma ya kai abinda shari'a ta gindaya cewa sai ya kai adadi kaza na nisabi wanda zamu zo mu ji shi a gaba insha Allah to wannan shine sharadi na uku kenan ko a samu dukiyar ta kai nisabi sannan ya zama abinda suke cewa tamamul mulk mallakar dukiyar cikakkiyar mallaka ce shine dukiya ce ta mutun tana hannunsa dukiya ce ta halas ya mallake ta babu shufu'a a ciki ba kuɗin bashi bane kamar yanzu a zamanance da mutane ke cin basu suka masu nauyi dan su juya to kage wannan ba cikakken mulki bane mulki ne na aro mutum ya ci bashin miliyoyin kuɗi a banki ko a wata mu'assasa yana juya su ko kuma kuɗaɗen mutane ne aka hada mishi shi kawai wani mudir ne mai kula ne da dukiyar ko dukiyar marayu ce take hannunsa an bashi ajiya ko kuma dukiya wacce take wato ya same ta ne ta hanyar wani dabara ma kamar yadda zaka ga wani babban ma'aikaci ne a wata ma'aikata a ƙarƙashin shi akwai wasu kuɗaɗe na al'umma sai ko bai kwashe su ba amma ya da ƴancin ya juya su ko su zama yawa sun shiga account ɗinsa sun fita sun shiga cikin kasuwancinsa ya yi amfani da su ya yi sayayya ya sayar yanzu wannan har yanzu bai mallake ta ba abunda ake nufi cikakken mallaka shine dukiyar da ko mutum ya mutu gadon ƴaƴan shi to dole sai dukiyar ta zama irin wannan cikakkiyar mallaka sannan
ko da da ya juya ya samu riban shi
yawa to yawa idan yanzu ya samu riba to yanzu batu akan riba in ta kai nisabi ta cika wannan sharadan to shikenan amma ita dai asalin waccan kuɗin ba tashi ba ce da aka babu zakka akan ta da aka shine tamamul mulk zo mutum ya mallaki dukiya bai da tarayya da wani a cikinta ba kuma ta aro bace ko ta ajiya ko ta wadda aka bashi kulawa da ita sannan sharadi na biyar wanda naji shine na ƙarshe kenan da suke ambata shine hululul ami ala al'ain dukiya wata ke tsaba kuɗi ita sharadi sai ta shekara a wannan adadin mafi karancin adadin nasabi ya zama ya shekara ko kuma har ma ya karu to dole sai an samu wannan amma idan dukiyar ta abin nan ce ta noma ce to ita wa'atu haqqahu yawm hasadi ranar da aka girbe ranar ake bada zakkata amma da dukiyar kuɗi tsaba da dukiyar dabbobi ita sai sun shekara wato an fitar wannan shekara an fitar misali yanzu muna watan abin nan jumadal akhira ko an fitar to sai wannan jumadal akhira din amma mutum ya amfani da kalandar boko ne ya fitar january to sai dai wani january haka dai to wannan dai shine sune abin da ake ce ma shurutuz zakati guda biyar kamar yadda malamai suka maza zamu ga wasu suna da alaka da mai fitarwa sune musulunci da yanci wasu kuma sauran kuma suna da alaka da dukiyar shine wanda aka ambata nisabi cikakkiyar mallaka da kuma kifawar shekara to idan dukiya ta samu waɗannan sharuɗan shine zakka ta hau kanta to sai kuma abinda muka ce game da makasid ko
kafin ka kai ga cikakken shekarun akwai wasu wanda zaka ga kamar dukiyarsu ta cika nisabi sun fitar da zakka kamar wannan watan January sai kuma sai su ce su sun fi son kuma su riƙa bayarwa a cikin Ramadan saboda ya kai ga wasu falaloli na daban shin wannan ya dace a ka'idar shari'a musulunci
a bai dace mutum ya kare lissafin kawai don Ramadan ba sai dai in dama can a Ramadan ya fara fitarwa kamar yadda muka ambata a darasin da ya gabata shine ita zakka mutane su gane farilla ce to wata falala kuma da kake neman ƙari sai ka neme ta bayan ka bada zakkan a watan da ta shekara idan Ramadan ya zo sai ka ƙara fitarwa kuma a matsayin sadaka da kyauta da sada zumunci kamar yadda wancan zaka samu ladan shi na farilla haka zaka samu ladan wannan kuma zaka samu wannan ninkin baninkin ladan da kuma yaukakar dukiyar da za a samu insha Allah
to kamar yadda malamin ya ambata da yawa zaka ga wasu wanda ba musulmi ba su kan zo da dukiyansu sai suna so su yi musulmi hidima to ko da sun kira ta zakka a ka'ida kawai ba zakka ba ce ko za a ce
ba za ta zama zakka ba tunda ai kaga shi misali wani ba musulmi ba ya zo da dukiya yana so watakila ya ba musulmai zai musu wani kamar mai za a ce ne hidima ciyarwa ko ya gina mana masallaci ko mai wannan ma duka akwai saɓani mai yawa tsakanin malamai akan halascin haka ɗin tukunna ma yadda ba shi ne muhallin tattaunawar mu ba amma dai a ƙarshe dai za a iya cewa babu wani dalili da ya haramta a karɓa a wurinsa in babu wata mafsada inda mafsada za a ƙi ne kawai saboda sadda zari'a saboda toshe kamar ɓarna ba wai don asali bai halasta ba amma za a iya ƙin karɓa idan musulmai shugabanninsu da masu faɗa a cikin lura cewa wannan akwai wata maƙarƙashiya a ƙasa sadda zari'a kenan kamar yadda yake a ƙa'idar fiqh to da haka ba za a kira shi da suna zakka ba
to su manufofi ne wanda yake ƙarƙashi yake saman wannan zakka da yake ba su kan bayi
yawa wannan kamar yadda ka sani a gatu malam dukkanin ababen da shari'a ta bada umarni a yi ko ta hana akwai wasu manufofi da ake so a cimmawa suna ake cewa maqasid yawa manufofin da ake so a cimmawa daga tauhidi daga sallah daga azumi daga zakka to ba shakka gaskiya malamai sun yi kokari wajen zakulo ababen da ake ganin su ne manufofin zakka a cikin shari'ar musulunci na farkonsu kuma mafi muhimmancinsu shine taqiqul ubudiyya tabbatar da bauta Allah domin Allah madaukakin sarki shine ya bautar da mu da cewa a fitar da zakka kamar yadda muka ji a cikin ayoyi to fitar da zakkan nan yana nufin mun aikata abinda Allah ya ce ai kuma Allah ya faɗi wannan ɗaya daga cikin ya faɗi zakka a matsayin ɗaya daga cikin ayyukan ibada a cikin faɗin sa innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakka yace kadai waɗanda suke raye masallaci masallatan Allah sune waɗanda suka yi imani da Allah kuma suke tsaye da sallah kuma suke bada zakka kaga Allah ya gwama su a matsayin ayyukan da Allah yake yabawa masu aikata su ya faɗi tauhidi ya faɗi sallah ya faɗi zakka sannan yace walam yakhsha illa Allah ba sa jin kuma tsoron kowa irin tsoron da yake wa Allah sai Allah madaukin sarki da haka mafi girma da mutum zai samu daga fitar da zakka shine ya bauta wa Allah to kuma bauta Allah ne ita ce abin da aka zo yi duniya ko da wannan aka tsaya to abin nan buri ya cika na biyu wanda ke bayan wannan shine suka ce tahqiqu shukri walhamdulillah tabbatar da godiya da jinjina ga Allah madaukakin sarki saboda idan musulmi ya fitar da wannan zakka fitar da zakka yana cikin babi na godewa Allah da ya bashi wannan dukiyar Allah da ya fifita shi akan wasu bayi har suka zama su matalauta ne shi mai wadata suka zama su ba su da shi su miskine ne shi kuma attajiri wannan fifitawa da Allah ya yi masa to ta cancanta ya godewa Allah kuma dama Allah a cikin hikimarsa ya tsara cewa mutanen kirki suna gode masa ne ta hanyar bauta masa sai zaka ga Annabi Sulaiman da Annabi Dawud kamar yadda aka sani a tarihin su suna da tsananin bauta da kyauta da sadaka Annabi Dawud ya fi kowa azumi a duniya shine aka ce azumin shi mafi falala sannan kuma ya kasance baya ga yawan azumi kuma yana yawan abin nan kuka da istighfari Annabi Sulaiman shi kuma yana da yawan kyauta da sadaka da jihadi me yasa suke wannan saboda Allah ya ba su falala sai Allah yace i'malu ala daud shukra ku gode wa Allah shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma tunda bai zo a matsayin attajiri ba sai saboda attajirai ne da godiyarsa akwai kyauta akwai sadaka akwai ciyarwa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin lissafin marasa wadata hannu bai san abin duniya dan haka sai yana tsananta sallah Aisha take cewa kana yawaita sallah har kafa kana kumbura ba za ka bari ba Allah ya ce ya gafarta maka abin da ya wuce da wanda zai zo me yace mata afala akuna abdan shakura yo bazan godewa Allah ba to da haka godiya ga Allah babbar hanya ce ta nuna cewa bawa nagari ne shi a wajen ubangijinsa to kuma kowa godiyarsa gurgurda abin da ya samu mai wadata ya gode ta hanyar sadaka da kyauta da zakka mara wadata ya gode ta hanyar sallah da azumi da istighfari da kamewa da hakura da abinda Allah ya bashi da qana'a shi sa kaji Allah yana cewa ista'adana rabbukum la in shakartum la azidannakum Allah yace ina muku shela ku sani cewa in kun gode mini to zan kara muku abinda na baku na falagata to wannan shi ne na biyu alagata wannan to na uku sai kuma suka ce abbaharatu minal bukhli washuhi wato fitar da zakka zai tsarkake bawa daga munanan halaye guda biyu na ruwa da kuma wato bakar ruwa ruwa ga magai take cewa al-bukhl ko kuma ruwa wacce take ta munana sosai ita take cewa ash-shuhu dan waɗannan halaye ne munana wata ranar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai ziyara cikin wasu mutane ya tambaye su yace wane ne jagoran ku suka ce wani illa annana nubakhiluhu sai dai muna masa kallon marowaci sai Annabi ya ce inna sayyida la yakunu bakhila ba zai yi ba jagora a cikin al'umma ta bai zama marowaci bai dace ba dan haka na cire shi na sa muku wani haka ba a son mutum babba ya zama marowaci mai wadata mai ilimi mai sarauta mai fada'aji mai wadata wanda yake jagora duk irin mutumin da ya zama dai wasu na jiransa to yana daga cikin mummunan halin da za a tuhume shi a same shi marowaci da aka yi sa aka farlanta ma masu wadata su fidda zakka ko da a ce ba za su yi komai ba a ce shi baya mustahabbi baya taimakon kowa amma dai wannan farilla ce kamar yadda muka ji a wancan hadisin da wancan bawan Allah yake cewa shi wallahi ba zai kara akan komai ba daga sallah daga tauhidi da sallah da azumi da zakka wallahi la azidu alaihinna wala anqusu to muqaddara yanzu akwai wanda shi ma haka la azidu alaiha wala anqusu to wannan zakka ta fitar da shi daga lissafin marwata ko da a sauran babukan bai bada komai shi sa Allah yake cewa khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ta tsarkake su daga dukkanin munanan halaye wanda daga cikin su akwai ruwa Allah ya tsare mu sai kuma baharatul mal bayan kai ka tsarkaka daga ruwa kai mai dukiya to ita kuma kanta dukiya ita ma ta tsarkaka sannan baharatul mali wa nama'uhu da yauƙaƙa ƙaruwar dukiya saboda fidda zakka yana ƙara arziki Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma sadaqatun min malin sam sadaka bata tauye dukiya hakanan yake cewa yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat Allah yana shaƙe wuyan riba ta lalace tai ragaraga ita kuma sadaka sai Allah sai ƙara mata yawa dan haka wannan abu indai mun yarda da Allah kawai mu bi to da galibin mutane kamar da Allah yake fada ash-shaytanu yudkumul faqara shaytan zai dinga cewa a tsaka talauce wallahi kudinka ba su kai ka ba a hankali kai wawa ne ba ga kowa ta tani yake ba dan me zaka dinga bayarwa zai ta gaya maka waɗannan wasu wasan har in ba Allah ne ya taimake ka ba sai galabaice ka akai dan haka ita zakka tana tsarkake dukiya ta ƙara mata nagarta ta bata ainihin ƙaruwa da nunnunkuwa sai kuma suka ce ha ila yau daga cikin ahada maqasid na zakka akwai mudha'afatul hasanati wa raf'ud darajati nunnunka lada da kuma ƙarawa mai fitar da zakkan ɗaukaka a cikin rayuwarsa saboda Allah madaukakin sarki yayi alƙawarin zai nunnunka lada zai ƙarawa duk wanda ya ciyar lada ninkin baninki da Allah yake cewa masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha Allah yace misalin wadanda ke ciyar da dukiyar su dan Allah sune kaman zangarniya ce ta hatsi guda daya mutum ya shuka kwaya biyu ko uku tafi da zangarniya mai dadari ko fiye da haka fi kulli sumbulatin mi'atu habba sannan kuma sai Allah ya ce wallahu yudha'ifu liman yasha Allah kuma zai ninnin kadarin na har zuwa 700 har zuwa 700 har zuwa 70 yadda ya ga dama har zuwa inna Allaha yarzuqu man yasha bi ghairi hisab idan Allah ya so mutun ya yadda da aikin sai da kyakkyawar zuciyarsa sai ya ninnin ka masa aikin sa ninki ba ninki bidaka ciyar da dukiya bayan ta tsarkake ciyar da zakka bayan tsarkake dukiya a nan duniya sannan kuma zai sa mutun wato falalar aninnin ka masa ladansa a ranar gobe kiyama sai dai ga ladan shi kawai ya nunnunku ya wuce lissafin da yake tsammani sannan wannan dangane da shi kaga wannan duka makasidin sun shafi mutumin da ke da dukiya sun shafi kuma ita kanta dukiya da hukumar wanda za ka ga sun shafi waɗanda suke wato beneficiaries wanda za su ci moriya abu mu ya ayyuhan nasu inna mal fuqara inna masadaqatu lil fuqara wal masakin to akwai wanda mu za mu ci moriyarsa daga ciki akwai suka ce muwasatul faqir wa taharatu qalbihi min al hasad a ciki akwai tausasawa zuciyar talaka da kuma tsarkake masa zuciyarsa daga hasada don shi talaka a bisa dabi'a zaka ga yana jin haushin mai wadata mara akwai yana jin haushin mai akwai wannan dabi'a ce da bai da ka iya da ita Ibn Taymiyyah yana cewa babu wata zuciya da ta wofanta daga wani rabo na hasada sai dai shi mutumin kirki sai ya danne amma mutumin banza sai ya bayyana babu wani dan adam da bai ganin wani da ke saman sa wata ni'ima ya kasa fata da tunanin ina ma shi ma ya samu babu wannan dan adam nan to amma wanda yake ya san ciwon kansa ya san haka Allah ya raba na halu kasam na baina kun bai shi ta kun fiya ta kuma duniya to sai ya kauda kai sai kuma ya tuna shi ma fama atani Allahu khairum mimma atakum ima ina da wata falla da Allah bai baka ba sai ya gode wa Allah akan wannan to dan haka idan ana bashi kuma ana mai kyauta ana mai alheri to kuma sai ya manta da komai ba sai ga shi bai ma damu da wai kafi shi wadata ba tunda dai yana samu sai ga talakawan nan su za su dinga kare mutuncinka su za su dinga yaba maka kuma ran da ka kauce ka mutu su za su ba mala'iku shaida akan ka sai ai mutumin kirki ne ai ya taimake mu ai ya mana sadaka ai zakkar shi kaza ai mala'iku su ce wajabat ta tabbata wannan shaida ta alkhairi shikenan daga nan sai ba waye tsira sannan kuma hasadar da da za su yi maka to yan sai ta zama yabo da sa albarka da fatan alkhairi sai ka jima suna cewa Allah ya ba ku mu samu su sun yadda ba sai Allah ya ba su kai tsaye ba ya ba su ta hannunka da ku suna hasada ku so suke Allah ya kwace ko ba zai ba su ba ko ba zai ba su bari duk ku dawo daya amma yanzu kuma su kuma suna cewa Allah ya ba ku mu samu saboda sun san cewa Allah ya baka ba matsala za ka ba su to kaga wannan yana daga cikin abin da zai rage fitintunu da yawa a cikin rayuwa yaran da suka fara talakawan nan ne kun su fara jin haushinka ko su danga maka mugun fata, ko su zama mutanen banza da za su dame ka, su hana ka moran dukiya, sai ga sun zama yaranka, sun zama masu maka maula, kana aje mota ma sai ga an fara wanke ta. In wani abu ne fara a gidanka na fitina, ko baka nan za a dan wata gida, za a ce Allah ya kyauta gidanka ya kama da wuta, wallahi ko baka nan za su kashe wuta, za a zo a tare a kashe wuta.
Ana kama hanya za ka zuta, sai Allah ya tsare.
Allah ya tsare kwarai da gaske, ana ta maka jinjina. To ga wannan ya ishi mutum alkhairi, kuma wani baka san tsarkin bakin sa ba, har yana cikin law aqsama ala llahi la abara, tunda bai taba ganin haram ba bare yi. So da haka wannan ya da muhimmanci kwarai, masu wadata su kalle shi cewa fitar da zakka sababi ne akan sauƙaƙawa talaka da kuma jin shi a jika da tsarkake mai zuciyar shi daga ababen da suke tasowa na hasada ko kyama ko kiyayya, wanda a ɗabi'ance za ka ga akwai wannan kyama da kiyayya da talaka yake masu kuɗi. Masu kuɗi suna fuskantar wannan sosai daga gun talakawa. Allah ya kyauta. Sai kuma na gaba suka ce yana daga cikin shi ne akwai tahqiqu at-takaful al-ijtima'i. Yana tabbatar da fidda zakka, yana tabbatar da samun taimakekeniya a cikin al'umma, wanda zai haifar da son juna da tausaya wa juna tsakanin individuals da kuma community gaba ɗaya. Saboda duk wanda ka biya mishi buƙatar rayuwarsa, ka bashi abin da zai ci, ko ka taimaka mai da magani bai da lafiya, ko ka taimaka mishi da ragon suna matarsa ta haihu, ko ka taimaka mishi da kuɗin makaranta, ko ka riƙe masa marayu ko zawarawa ko matafiyi da zai zo a ce a ɗauka a bashi ya koma garinsa, yana yabon cewa mutanen gari kaza mutanen kirki ne. Sannan enter wuya, sannan wani kuma ya samu jari daga nan, shi ma Allah ya taimake shi ya fita daga wannan bakin talauci. Wani kuma abin nan daga nan ya samu hanya da koda bai da wadata, amma dai yana da sana'ar da bai cikin masu jira yanzu. Sai kaga al'umma gaba ɗaya ta gyaru, sha'aninta ya kyautata. Shi yasa a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa muminai a tsakankanin junansu wajen tausayi da ƙauna da tausaya wa juna, annabi ya ce kamar salil jasadil wahidi, kamar jiki ne ƙwaya ɗaya, idan shi ta kamin hu'udun, idan wata gaba a jiki ba ta da lafiya, Nabi sallam yake cewa ta da'alahu sa'iru jasadihi bisahari wal humma, sauran gaɓaɓɓun jiki su ma sai su taya wannan gaɓar wajen ƙin yin bacci da kuma zazzabi. Dan ido na ciwo, kafa za ta taimaka, kafa na ciwo, zuciya za ta taimaka. To wannan haka ake so al'umma ta zama. Wato ciwon wani ƙwaya ɗaya a cikinmu ciwon mu ne duka. Ciwon mafi ƙarancin mutum, mafi adina a cikinmu ya shafi manyanmu. Kuma in muka lura algata malam, rashin samun wannan aikace, shi za ka yi cewa ya taimaka wajen haifar da matsaloli da yawa da suke faruwa a cikin al'umma. Da aka waye gari yanzu kowa ya zama kawai, kowa ya zama ramin kura daga ke sai ƴaƴanki, ba wanda ya damu da abin da wani ke ciki. Yauwa, nakan faɗo ta magana cewa a gidajenmu na da inda aka haife mu, kowane gida akwai ɗakin zaure, akwai dakali, akwai rumfa. Wannan da an tana da ne, ba a zo an ganka rumfan nan sai dai a je a kawo maka ruwa ma. Lokacin Allah ya yi a kawo maka abinci, sannan a fara
cikiya,
sai an tambaya ba. To yanzu tun aka zo aka daina yin zaure, aka fara yin sare. Na tuna lokacin sai a ce sare gidan marowata. Aka zo kuma aka zo ma yanzu katangu ne yake, sai an jera bulo wajen kwas 16, sai ka ce gidan ya yi. Da haka ba ka hango ma gidan,
balle
ka ji kanshi. Kowane gida kuma da gate, da mai gadi, da kare, da shocking, da kamera, da wane ne. To sai al'umma ta canza gaba ɗaya, ba wanda ya damu da kowa. Sai ga yanzu mutane a cikin irin unguwanninmu nan na Yangawi yanzu, wallahi za ka kirga gida ɗaya, biyu, uku, biyar, kowa a cikin mutanen bai san sunan ma ɗaya makwabcin shi ba, suna ma wani bai sani ba, bai san me sana'arsa ba, bai san iyalan shi suke ba. Wani ma zai tafiya ya kwana da kwanaki ko watanni, ba wanda ya san ma yana nan ko baya nan. Ko mutane ba ruwansu, za a yi wa mutum haihuwa ko a mai mutuwa ko ya rashin lafiya, ba wanda ya sani. Sai dai kawai ya fito da iyalan shi a mota su tafi, in sun dawo mai gadi ya buɗe musu su shiga, shikenan. To wannan rayuwar gaskiya ta taimaka sosai wajen kawo matsaloli. Da haka za ga an samu yawaitan vices, laifuffuka, sace-sace, ƙwacen waya, kwancan tayoyin mota, batir,
satan karafa yanzu karfe a jikin kofar gida sai a bantara
sai
gada da kake tallakawa da mota sai ka buƙata an dauke ta kawai yan jari bora sun dauke ta saboda talauci ya riga ya hantaru mutane so duk wannan abubuwan ababan lura ne idan ana so a samu wato salama a cikin al'umma shi sa musulunci yayi tsari sosai wanda al'umma ta zama al'umma ce ta gari kuma tana haifawa da kanta wato mustakbali mai kyau waɗannan su ne ababan da zan iya tunawa a cikin ababan da malamai suka ce suna cikin maqasid na ita zakka insha Allah
so ya doctor kamar yanda ka ambata alƙuda na ƙarshen nan
na'am
wato rashin ba da zakka kan haifar da rashin wanke dukiya
eh
da kuma aiki na community work
eh na'am aikin
al'umma
wannan aikin gayya taimakon kai da kai
na'am eh irin waɗannan abubuwa da suke faruwa ko shi yana da nasaba da wani makal da ake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce abubuwa da za su cina shiradu sa'a mutane za su kai ga hasin kai suna bautan kuɗi
eh gaskiya ne yana ciki
cewa kowa ne ya samu kawai ya investin kanshi ne bi duba wannansa
kware da gaske
kuma shi zai kai ga kuma masifu irin wayennan a ce kaman kidnappers
haka sosai
suna kwashe mutane
eh gaskiya ne
wanda al'ummomin da suka zo gabanin mu ba su yi haka ba
gaskiya ne wannan
kuma wasu ma har su kai ba ma wai kwashe wannan ba yanka mutanen suke suna ci
kware da gaske
wasu sha jini
eh
saboda dai kawai ayi dukiya
kware
to wani hanya ne mutum zai ba ko addu'a dai da mutum zai yi ya samu kudi dan daidai shi ba
to shi dai kamar da ka ambata ba shakka waɗannan abubuwan suna haifar da ire-iren waɗannan rigingimu sai haifar da rashin jituwa da juna da mummunan fata da laifuffuka tun daga kan sace-sace din kashe-kashe da kuma har zuwa shi wannan garkuwa da mutane da rashin imani iri daban-daban da ake gani a cikin mutane ba shakka duk wannan yana haifar da shi sannan kuma daga baya kuma sai ya zo kamar yadda misali yanzu ka ambata za ka ga wasu kidnappers din wani dan makwabta ne yake gama da makwabtan su
sosai
yaje ya sace shi yaje ya kashe
wani ya dauke matan shi
wani ya dauke matan shi wani kanin shi
eh
wani dan kanin sa ko dan wansa
wani ma yake da nan
ko iyaye ko kanshi da kansa kwarai duk ana yi to shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullun yana addu'a yana neman tsari daga talauci saboda shi kanshi talauci jarabawa ce mai zaman kanta eh sannan kuma kamar da labar suke cewa talauci kanin kafirci zai iya haifar da kowace matsala so da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawan addu'a neman tsari daga talauci sannan kuma yana addu'a Allah ya ba shi arziki mai kyau shine abinda Larabawa suke cewa kifaf wato ka zama ka samu wadata gurgudu Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin kafafan Annabi yana cewa ya Allah ka sanya arzikin gidana ya zama ba yabo ne ba fallasa wato mutum ya fi karfin larurar gaban sa abincinka da sitarka da damo iyalanka da sauran ababen da suke na yau da kullun kudin makaranta neman lafiya da sauran ababen da dai an san larura ne to ya zama kafi karfin su to wannan duk wanda ya samu haka kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda duk ya wayi gari daga cikin ababen da Allah ya bashi Allah ya bashi wasu abubuwa guda hudu to wannan kamar an bashi dukkan duniya ne da gaskiya Annabi yake cewa mutum ya wayi gari jikin sa lami lafiya sannan ya wayi gari kuma yana da abin da zai ci a rana ya wayi gari cikin aminci a inda yake rayuwa aminan fi sarbihi da yake wala huquta yawmihi ce fa ka annama hizat lahu dunya binnan bi asriha mutum ya wayi gari da abincin da zai ci yana da shi yana da lafiyar jiki yana cikin aminci domin duk abin da kake nema a duniya kuma yawan shi wannan kuka wannan su ne bukatar ka yawa in abinci lafiyar jiki tsaro shine ilafin rida shi da wasu
hortai wasai
yawa allazi atamahum min ju'in wa amanahum min khauf
na'am
atamahum min ju'in wa amanahum min khauf to da haka duk wanda ya samu wannan to ya samu arzikin da ake nema a duniya in dai ya iya to addu'a da mutum ya dinga yi kenan kuma ya kuma ya tashi ya nemi halas a tashi a nema a daina kasala a daina bambadanci duk sun saba wa shari'a so da haka abin da ke faruwa a cikin wannan al'umma zamu ga duka komai da ke faruwa sakamakon wani abu ne wato abin nan ne akwai kaman wani cycle ne da yake faruwa bayan da ya kaddara da Allah ya kaddara cewa tabbas karshen duniya kamar yake sai hadisin Bukhari nabi yana cewa za a wayi gari mutane za su zama bayan kuɗi mutum bai damuwa ta ina ya tara dukiya ba damuwar shi halas ko haram ba damuwar shi kawai ya tara sannan kuma kamar wancan da muka ambata Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa daga cikin alamun tashi alkiyama shine saukar da dabi'ar ruwa akan mutane mutane sun tara ko ba sa iya ba kowa wani hatta iyalan nashi ma bai iya ba su abin da ya kamata ishe su sai dai su su sata ko su diba ta bayan idan sa shi sa ma za kai ganin an samu cases wasu iyalan ma da su ake hada kai
ake wanci
yawa ayi banna ko su sa masa guba ko kuma dai su cutar da shi shi kanshi mai dukiyar to duk wannan abubuwan haka suke da haka sai an tashi tsaye kowa yayi daurin sa malamai su tashi da wa'azi da karantawa da nuna mutane abin da ya kamata da tawa da iyaye su gwada mutane halin kirki a aikace shugabanni da hukumomi su kafa dokoki da su taimaka wajen mutane su zama nagari su zama ƴan ƙasa nagari masu abin yi waɗanda za su zai rage yawan badala a cikin al'umma Allah ya sa mu dace
amin sauraro kana sauraron shirin majalisun malamai tare da Dr. Kabir Asgar wanda muka kasance da shi tsawon wannan lokaci kuma mun tattauna ne akan wato darasin da muka dauko a wancan mako na zakka da manufofin zakka yau kuma da ya tattauna mana akan sharuɗan zakka da maqasidi shari'a na akan zakka mallan yayi da bayani mai tsawo to ganin yanayin lokaci din zamu ba ku dama ku shigo amma a tsaya akan mawdu'in da mallan ya tattauna mana fa insha Allah sai ku yi tambayoyi akai maza za su wata sufuri 9 1 2 6 7 5 5 2 2 sannan mata za su wata sufuri 8 0 3 4 1 3 7 7 2 an same ma dan takaita tambayar saboda yanayin lokaci muna da kamar minti 10 assalamu alaikum Assalamu alaikum. Kana nan mun rasa mai kira. Dan mu je ga mai kira ne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Muna tarewa ne. Barka da yawa ne alai. So Hudu Umar tambayan ka. To masha Allah. Bari mu kara da magana mai tambaya ne biyu. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Sadaka tambayan da yake cewa wani dukiya kai misali gabda za a cire. To bari mu dauka. Wa alaikum assalam Allah. Muna tare da wane? Na'am. To mallai ga in tambayan ka
to bayan da yake da kai to kamar da magana ne zaka akan shi da kowa mun da kowa a kallon aka sun fita da kowa akan
shi eh to da barkono da gaba ɗaya min ma akhrajna lakum min al-aut mallan zai tattauna mana darasi ne zuwa min ma akhrajna insha Allah na ganin haka ne
eh insha Allah wanda sai mun ruwa ya zakka akan
kayan noma eh sai dukiya kai misali ana gaba da cire sai sai filayi
eh
to wannan me yake kwace wannan dabara da aka
yi to wannan yana daga cikin abin da ake cewa alhila wato dabara da wasu suke yi dan su gujewa abin da doka Allah ta daura musu kuma wannan bai sa su tsira
gaskiya
eh da haka inda akwai gwamnati wanda take a san zakka duk da haka za ta tarsasa ta yi kimar waɗannan filayen a shi zakkan ba zai tsira ba amma da yake babu gwamnati sai wanda kawai ji tsoron Allah ne yake ko kuma ya ji wa'azi ya tuba amma dai tabbas ba daidai bane haka kuma za mu zo mu magana akan zunubin wanda yake ba da zakka insha Allah wanda
idan mun ga wa'azi yayi shekara 10 bai ba da wani san shi akai ne sai yana ta wannan ana bin shi bashi ko
kware da gaske ana bin shi
bashi bayan ya tuba sai ya fita
sosai kuwa
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wannan layin mata kuma akwai damuwa a cikin shi. Bari mu koma layin mu. Wa alaikum assalam, wa alaikum layi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam, kamar da hankalinka kan tambayar magana ne saboda kana kan layi. Muna tare da wani to amma muna maka wani ya layi
wanda ya zo lafiya Allah ya yi ya hore shi da lafiya
amin
alai
na'am mun gode muna da sada
yana fata ne da yake
muna da sada minti biyar yanzu assalamu alaikum muna tare da wani ko amma la ni na tambayan ka to masha Allah
ne shi ne shi ne kiran na farko kuma yana fatan ubangiji Allah ya rike ka da kike Allah ya ƙara ciwo ga kanka
to amin ai to shi ma wannan din mata alkhairi wa alaikum assalam wa alayhi wa alaikum assalam wa alayhi wannan baya jin mu amma mun muna jin ka to bari mu gani wa alaikum salam wa ci alayhi to shan yau da an gwan fatuka kun rike mana layi muna jin ki ne tambayan ki da dai an gwan fatuka sai ka ta alkhairi suke yi ko bar wasu tambaya
sun fata alheri ne
mun gode Allah saka da alkhairi mutanen an gwan fatuka bari mu je ga Allah na kusa da na karke assalamu alaikum shirin madogara kai tsaye da wannan kafa ta DITV da alheri wa alaikum assalam wa ci alai
ina wani malam
alhamdulillah muna ta da wane wannan sai
Suleiman Muhammad ne sai kai mata ta kulla da makoti ki saurashi
to ba zan zage asali ne a tambayan ka
ina da tambaya da malam ta Allah
to bismillah bismillah
yawa ta Allah ina tambaya ga malam
yana jin ka
yawa wani ne naga ya fitar da baska kana ji malam
je ka muna da kasa da minti hudu dan Allah kai kokari ka ai fati tambayan ka saboda mu dauki mutun na karke
okay to naga wani ya fitar da baska ne ya je ya tsaya bakin gaske yana taraba mu mutane ina so ma da yamu ga yaji wannan baska ta yi
bakin ina
bakin gaske na ta bakin ya tsaya
to nawa kike raba musu
to hudun sai ne
to malam yaji bari ka dauki da karke wa alaikum salam insha Allah kai ne na karke to muna jin ka tambayan ka
ake tambaya na ji malam ya ce wai idan abin ne ya fita da zakka
na'am eh saboda ba musulmi bane
saboda ba musulmi bane
eh
da hago ya da
shi da so ya kagara shi da karfi da yaji to dakta kaji
eh
ban san tambayan da idan kama min ba su fanci makasid din nan da kyau ba cewa yi ya ga wani ne ya fita zakka
eh
ya yi shaidan ya fitar amma dai 1100
amma ya tsaya bakin jaksha yana rabu 1100
yana rabu 1100
eh
to menene me matsayin
wato duka wannan iskaliya kamar da muka yi ta fada ma mai ta riga ta wannan sa taso ba ne saboda ba mu da tsari wanda shi ya kamata game da al'amarin zakka asali idan mutun ya fitar ba shi yake rabawa ba idan ya fitar zai je dankawa hukuma ne ita kuma ta dauki gabarin rabarwa to rashin irin wannan hukumar shi ke ba mutane damar su yi gaban kansu to idan mutun ya yi gaban kansu kuma kowa abin da ya ga ya dace shi zai mu kuma ba aikin mu bane yanzu mu ce to na wani tayi na wani ba tayi ba indai har ya fitar alal akali ya fitar da dattin da ke cikin dukiyar sa
na
to amma akwai yanda shi ya fi dacewa shine kamar yadda muka ambata cewa akwai buƙatar kungiyoyin addini irin fitiyaru jama'atu nasarar islam jama'atu zalta bidai kamata sunna sufurin kansu ko shari'a a ƙasashe da garuruwan da suke to kuma kwamitocin masallatai wanda suke da ƙarfi haka da angwanni su fitar da wato hanyar da za su dinga karban zakka da rabarwa kamar da ake karban na azumi ko
na
fidda kai ko na fatan layye din nan ko kuma yanzu na su akwai kwamitoci da dama na marayu aka ga galibin masu wadata da suke taimakon marayu ba su suke taimakon su kai tsaye ba akwai wasu amintattu
yanzu
za a ba su kuma sun san su waye marayu da suka cancanta to zakka ma irin wannan tsarin ya kamata a yi mata wanda an karba an san wane ga abin da ya kamata a bashi kuma kaza ya kamata a bashi mutane da suka cancanta da kuma abin da ya kamata a wasu ya kamata a samar da irin wannan a garuruwa da anguwanni zai fitar da mutane daga matsaloli da yawa din wannan dole ka ba mutum uzuri ta yiwu da ya fitar da ma sanya ka'ida take ba bai sanya zai yi ba to ba za ka ce kawai shi kenan zakkan shi ba ta yi ba ana bin shi bashin zakka ba za ka ce haka ba abin da ya kamata a ilmantar da mutane su sanya ya kamata su
insha Allah
wallahu alam
to danta muna godiya kasancewanka a wannan zaure da kuma ba da gudunmuwa da kai akan wannan gagarumin maudu'i na zakka
da
rukunin musulunci dan kuma zamu ja birki a wannan shirin sai in Allah kai mako mai zuwa a madadin shugaban shirin Abdullahi Ibrahim wanda ya hada mu da ku kai tsaye a gurin Muhammad dakta da muka kasance ta da shi dakta Kabir Asgar ni Bashir Abubakar Magaji nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.